الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك إن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الهج محمد اندمي أنند بورد أتكين غرمي دقري نجهر برنو أيو الهمس 23 ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1431 wanda kuma yazo daidai da 2 ga watan 9 miladiya ta 2010 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul hijr kuma kafin mu je ga ayoyin da zamu yi bayani akan su a wannan zama insha Allah akwai tambayoyi kadan da zamu ansa akwai wani da ya rubuto yana tambaya mecece salatul tasbih kuma yaya hukuncinta a musulunci sannan kuma ya ake yin ta to salatul tasbih sallah ce wanda tazo a cikin wasu hadisai na cewa mutum zai tashi yayi wasu karanta wasu surori ya maimaita su a cikin raka'a guda sannan da wani dogon ruku'u da wata dogon sujjada wanda hadisai ne da suka zo daban-daban malaman hadisi sun yi magana akan riwayoyin da suka zo akan salatul tasbih da dama daga cikin malamai musamman malaman farko malaman hadisi na farko babu wanda ya inganta riwaya daya daga cikin riwayoyin salatul tasbih duk riwayoyin da suka zo akan salatul tasbih suna da rauni babu malami daya da ya inganta riwaya daya daga baya-baya an samu wasu malamai wanda suka zo daga baya-baya wanda suke ganin in aka hada riwayoyin aka dunkule su guri guda to za su karfafi juna wala Allah za su iya zama hadisi hasan li ghairi kamar Ibn Nasiruddin al-Dimashqi ya yi rubutu akan wannan na karshen su shine Sheikh Nasiruddin al-Albani wanda shi ma ya tafi akan cewa hadisin hasan ne li ghairi amma kamar yadda na gaya muku malaman hadisi na farko gaba daya babu wanda ya inganta hadisi kwaya ɗaya na salatul tasbih sannan idan aka dubi sifar yadda sallar take ta sabawa salloli da aka sani ta sabawa sifar sallah da aka sani bai yiwa wata sallah ta zo da ta sabawa sallar nafilfilu da aka sani kuma ya zamana babu wani hadisi kwaya ɗaya da ya inganta ta hanya ingantacciya da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai yiwu ba musamman ma idan an samu mukhalafa sariha wato an samu sabawa ta baro-baro ta fili dangane da sifar sallar sifan sallah kamar yadda aka santa to shi yasa hadisai masu rauni irin wannan zai yi wuya kace zaka hada su su tashi su zama hadisi hasan akan sallah wacce take wacce ta sabawa kuma yanayin salloli da aka sani sallolin farilla ko sallolin nafilu shi yasa Ibn Taymiyyah yana daga cikin waɗanda suka raunana wannan riwaya kuma masu raunana ta din suna da yawa kamar yadda na gaya muku malaman hadisi na farko babu wanda ya tashi ko hadisi daya daga cikin hadisan salatul tasbih saboda haka rashin ingancin hadisan salatul tasbih ya fi rinjaye sama da maganar ingancinsa don haka rashin yin ta shine daidai don haka kaga maganar a gaya maka ya ma ake yin ta duk bata taso ba duka sai an yarda a yi sannan a ce maka ga yadda ake yin ta saboda haka hadisin bai inganta ba a bisa magana mafi karfi mafi rinjaye mafi dalili cikin maganganun malamai shi kuma wannan magana yake yace ina son malam yayi bayani game da kafa hujja da Sheikh Nasiruddin al-Albani Allah ya ji kansa da rahama a ilimin hadisi misali a ce wannan hadisin Albani ya inganta shi ko kuma aka san haka Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ɗaya ne daga cikin malamai da suka yi wa hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama hidima, ɗaya ne wanda suka yada sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wannan zamani. Kusan idan zaka lissafa malaman da suka yada sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi mata hidima a ilmanci, to Nasiruddin Al-Albani idan bai zo na ɗaya ba zai zo na biyu, idan bai zo na biyu ba dole ya zo na uku. Ya shekara sama da 60 yana hidima akan sunna kawai, yana bincike, yana rubuce-rubuce da tace sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga abubuwan da suka shige ta wanda ba sahihai ba. Kuma ilimi ne da shi ma ya zo ya samu, ba wai shi kirkiro ilimin ba, ilimi ne wanda tun kafuwar musulunci yake. Su Imamu Malik, su Shafi'i, su Ahmad su ne manyan shugabannin da suka yi jagorancin wannan ilimi. Haka ilimi ne mai asali, illa iyaka wasu lokuta akan iya samu ilimin ya yi rauni tsakankanin malamai, wasu lokuta kuma a samu ilimin ya yi ƙarfi, dan daga baya ba ilimin ya samu rauni ƙwarai da gaske, saboda ilimi ne mai wahalar gaske, ba kowa ne yake iya tattagasa ba. Don haka ba kowa ne yake shiga cikin harkar ilimin hadisi ba. Ko a da can Imam Zuhri yana cewa ilmu zukurin rijal, wato a cikin maza ma sai maza-maza, wato sai namijin gaske yakan iya shiga cikin harkar. To saboda haka yana daga cikin waɗanda suka yi hidima a wannan janibin. Kuma shi kansa bai kira kansa a matsayin shi hujja ne ba, sai dai duk abinda zai baka ya baka hujjarsa, ma'ana ya kawo hujja daga maganganun magabata na farko, wato ɗabaka ta farko ta malaman hadisi, cikin tabi'ai ne ko cikin a'imma ne kamar Malik, Ahmad, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini, ko kuma waɗanda suka zo bayan su almajiran su irin su Bukhari, su Muslim, su Tirmidhi, su Nasa'i, su Ibn Majah, su Abu Dawud, ko waɗanda suka zo baya, sai dai ya baka hujja daga waɗannan malaman, ya ce wane ya ce kaza a littafinsa kaza, wane ga abin da ya ce a littafinsa kaza, amma shi a karan kansa shi ba shi ne hujjar ba. Saboda haka gwargwadon ƙarfin hujjarsa gwargwadon ƙarfin dalil, ƙarfin maganarsa. Idan ya kawo hujja ga ƙarfa, to dole maganarsa ta zama tana da ƙarfi, in ya kawo hujja mai rauni dole maganarsa ta yi rauni. Yanzu da muka gama ansa wata tambaya muka saba masa, kaga kenan ashe ba shi ne hujjar ba, dan in shi ne hujjar bai kamata ka saba hujja ba, haka ne? Kamar a ce aya hadisi bai kamata a ce ka aya ko hadisi kuma ka saba masa ba, don haka shi ba shi ne hujjar ba, shi ana karɓan maganarsa ne gwargwadon irin hujjar da ya kawo mata mai ƙarfi. Kuma shi ma mutum ne kamar yadda yake faɗa kullum, yana yin daidai yana yin kuskure, sai dai kullum ka dubi waɗannan za ka samu cewa daidai ɗinsu ya fi yawa. In kana da kuskuren za ka kama su da shi ɗan kaɗan ne, ƙaddara yanzu ka ce ka samu hadisai 100 ko 200 ko 300, duk Albani ya yi kuskure a wajen hukuncinsu, ko ya ce sahihai ne ko ba sahihai ba ne, ko ya ce za'ifai ne ko ba za'ifai ne, kai ka ƙaddara ka samu 1000, to sai ka duba kuma a cikin hadisai nawa ka samu 1000 ɗin wanda ya yi magana a kansu. Ya yi hukunci a kan hadisai tsakanin hadisai da asar sun fi 40,000, to yanzu dan ka samu 1 cikin 40, ka samu 1 cikin 40, wato 1,000 ka samu wanda ya yi kuskure, kai ana ka nazarin kenan nawa ne ka yadda ka sallama ka yadda cewa bai kuskuren a ciki ba, 39,000. To yanzu 1,000 duk sai ta murƙushe 39. Saboda haka ba adalci dan ka ce ai an same shi ya wajen hadisai 100 duk ba daidai ya yi hukunci ba. Wannan abu ne ilimi ya gaji wannan dama, shi ma ya gyara na wasu ya ce Ibn Hajar ya ce kaza, ba haka ba. Shi ilimi ko shi da kansa yana faɗa, yake cewa ilimi baya karɓar daskarewa guri guda, baya daskarewa guri guda, ilimi wani abu ne da yake ƙaruwa, yake tafiya, yake yaɗo. Saboda in ka ga mutum ya dankare guri guda, ya daɗe guri guda, to ka tabbata cewa ba ilimin yake nema ba. Don haka shi karan kansa ma yana canzawa, yau ya yi hukunci, bayan 'yan shekaru kuma bincike ya ƙara bincike ya ƙara ganowa cewa a hadisi kaza da ya ce sahihi ne ko hasan ne, ya gane cewa ba sahihi ba ne ko hasan ne, saboda bincike da ya ƙara zurfi. Wannan shi ne ɗabi'ar ilimi. Kuma har kullum na gaba na baya abin nan na baya zai bar wa na gaba wani abu shi ma da zai zo ya ce wani abu, saboda haka ba wani damuwa a cikin wannan. Amma ka fahimci menene hujja, hujjar ba wai shine hujjar ba, hujjar shine abin da shi zai kawo na hujja, gwargwadon karfin abin da ya kawo, gwargwadon abin da zaka. Don haka in an ce albani ya inganta ko ya hassana ko ya, ana nufin ya kawo abin da yake gani shine daidai da hujjojinsa, wanda kuma yake da ja sai ya koma ya duba ya kawo irin hujja ya kawo shi kuma sai ya kata shi, sai a gwara a gani wanne ne za ta yi kai. Za mu koma cikin tafsiri, wanda jiya muna cikin kissar Annabi Lut alaihi salam tare da mutanansa, da yadda Allah madaukakin sarki ya tsayar da Annabi Lut alaihi salam ya kuma saukar da azabarsa ga mutanansa. Za mu dawo daga inda Allah yake cewa fa akhadhatuhumus sayhatu mushrikin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مبين. إن في ذلك لآية للمؤمنين.
نعم الله يجي فأخذتهم الصيحة مشرقين سيوتك أعرى ta kama su mushrikina daidai lokacin guduwar rana. Faj'alna 'aliyaha safilaha, sai muka mayar da saman garin ya dawo ƙasa. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, muka yi masu ruwan duwar wasu na yumbun wuta. Inna fi zalika la'ayatin, lalle cikin wannan akwai ayoyi lil mutawassimin, ga masu tunani na tantancewa. Wa innaha, lalle ita wannan alƙaryar ta mutanen Annabi Lut labisabilin muqim, tana nan a wani gwadabe tabbatacce. Inna fi zalika laayatan, lalle a cikin wannan akwai wata aya lil mu'minina, ga masu imani. Ubangiji madaukakin sarki yana gaya mana irin hukubar da yawa mutanen Annabi Lut, wanda suka mayar da sha'anin luwaɗi ya zama sana'arsu bayan gargadi da Annabi Lut alayhi salam yayi tai musu ba dare ba rana, amma suka yi suka wofintar da abin da yake gaya musu, har ma suke neman su yi ta'addanci akan bakinsa, wanda bakin kuma mala'iku ne Allah ya aiko su da su halaka su. Mala'ikun suka ce ka kyale su, shi kuma lokacin yana cikin damuwa, ga baki yayi, ga kuma waɗannan suna neman su kunyata shi. Mala'iku suka gaya masa cewa ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik, mu manzanni ne na Ubangijinka ba za su iya matsowa kusa da kai ba. Fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib. Sai dai ka dauki iyalanka cikin dare ku kama hanya, kada kowa daga cikin ku yayi waiwaye sai dai matarka, domin ita abinda ya samu waɗannan mutane shi ita ma zai same ta, saboda ɗaya ce daga cikinsu. Don haka irin azabar da aka yi musu irin ta za a yi mata. Inna maw'idahum as-subh, asuba shi ne lokacin da aka yi alkawarin halaka su. Annabi Lut alaihi salam ya ga cewa yanzu za a kyale su har zuwa asuba. Mala'iku suka ce alaysa as-subhu biqarib, asuba ba kurkusa take ba, ai ɗan lokuta ne kaɗan, awanni ne asuban za ta yi. Ubangiji maɗaukakin sarki ya sa mala’ika Jibril, wato ya tattago wannan garin, ya sa fiffikensa a cikin ƙasa, ya ainihin ɗago wannan garin gaba ɗaya, aka yi sama da su, aka yi ƙoli-ƙoli da su, aka je da su kusan sama ta ɗaya, har ma mala’iku na jin caran zangarinsu, suna jin kukan dabbobinsu, sannan kuma aka kifo su wato aka juya saman ta koma ƙasa, ƙasa ta koma sama, sannan kuma da aka taho da su ƙasa, sannan aka bi su da ruwan duwar wasu na wuta, na wutar jahannama. Haka Ubangiji ya musu wannan gabanin, haka kuma duk sai da aka makantar da su gabanin wannan ciccibawar da aka da mala'ika ya musu, sai da duk suka makance suna ta ɗimuwa, suna ta magagi a cikin irin wannan yanayi, Ubangiji ya halaka su. To duk wannan ba komai yasa Ubangiji ya wannan ba, shi dan ya nuna wa mutane girman laifin da suka yi. Laifi ne wanda ba kankani ba, kamar yadda annabi Lut alaihi salam shi da kansa yake cewa, wa Lutan iz qala liqaumihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin innakum latatuna arrijala shahwatan min duni nisa bal antum qaumun musrifun. Lut alaihi salam yace, atatuna arrijala shahwatan min duni nisa atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin, yanzu ku rika yin alfasha, alfashar da babu wanda ya taba yi a duniya sai ku. Innakum latatuna arrijala shahwatan, yanzu maza za ku rika neman sha'awar ku a jikin su, min dunun nisa, ba matan da Allah ya halatta muku ba. Bal antum qaumun musrifun, ku dai ba wasu bane illa mutane ƴan ta'adda, mutane masu ƙetare iyakokin Allah. Fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatabaharu, an sadda suka ga annabi cewa a kori annabi da ire-irensa, su mutane ne wai su tsarkaka, su masu tsarki, su masu san Allah, su masu addini, to a kore su, a fidda su. Ubangiji madaukakin sarki sai ya tsirar da shi. Fa anjaynahu wa ahlihi illa imra'atahu kanat min al-ghabirin wa amtarna 'alayhim matara fanzur kayfa kana 'aqibatu al-mujrimin. Ubangiji ya yi musu ruwan duwar wasu bayan an sanya samanta ta dawo ƙasa. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijjilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Ubangiji ya yi musu ruwan duwar wasu na ainihin ƙonannen yunɓu na wutar jahannama, shine sijjilin mandud, musawwamatan 'inda rabbika, tun daga wajen Ubangiji an yi wa kowane dutse na yunɓu alama, kowane ga wanda zai fada a kansa, ga wanda zai halaka, ga wanda zai rugurguza, haka kowa ɗauke ki da sunansa. To kaga wannan yana nuna maka girman laifin da suka yi. Shi yasa wato malamai suka yi magana akan uqubar, uqubar wanda yake wannan aiki, cewa uqubar sa ta dara uqubar mazinaci. Kusan sahabbai ijma'i suka yi akan cewa duk wanda aka samu da wannan laifin dubu dubu, hukuncin sa hukuncin kisa ne. Inda suka yi sabani kawai wace hanya za a ba a kashe shi. Wasu su ce a yi masa haddi irin na mazinaci, wasu suka ce a'a, ba haddi za a yi masa irin na mazinaci ba, za a yi masa haddi ne ta hanyar ƙona shi da wuta. Saboda Allah cewa amtarna alaihim hijaratan min sijjil, min sijjilin mandud, wato dutsen wuta Allah ya riƙa yi musu ruwa da shi, saboda haka ƙona su za a yi. Lokacin da Khalid ibn al-Walid ya samu wani, aka same shi da laifin abin nan, aka same shi da wannan irin laifi, sai ya rubuta wa sayyidina Abubakar yana neman shawararsa, gashi na kama wani da laifi irin wanda, me kake ga za a yi masa? Shi ne Abubakar, sayyidina Abubakar ya tara sahabbai yake neman shawara a wajensu, sayyidina Ali ya ce ai kawai wannan mutum aje a kona shi. Haka ya rubuta wa abin nan, ya rubuta wa Khalid ibn Walid, aka kona mutum. Dogaransu shi ne wannan, cewa Ubangiji ya musu ruwan duwatsu na wuta. Wasu kuma kamar Abdullahi dan Abbas, shi yana ganin a ɗauke su a je guri da ya fi ko ina tudu da tsawo da tsololuwa a gari, a je ho mutum taka. To aka je ba wai kawai a turo shi ba, a je ho shi taka, ya zo da ka, sannan kuma an sa wasu a ƙasa da duwar wasu, sannan su bi shi da ruwan duwar wasu. Ce haka Allah ya musu, don haka duk wanda zai yi irin wannan laifin haka ya kamata a yi masa. To yanzu wannan kaga ai ba za ka hada shi da zinaba. Sannan babu bambancewa tsakanin wanda ya yi aure da wanda bai aure ba, kaga zina akwai bambancewa tsakanin wannan da wannan, amma shi babu maganar wanda ya taba aure ko bai taba aure ba, saboda ba abu ne wanda yake na ɗabi'a ba, ɗabi'a ta saba ma wannan, ko a dabbobi ba a samun wannan. bare ya tana a same shi cikin mutane da Allah ya ba su guzurin hankali amma a ce su suke yin wannan saboda uqubar su ta sha babban da uqubar zina ko wajen ma irin yadda Allah ya yi bayanin su wannan laifin in ka dauki yadda Allah ya yi maganar zina sai ka gaba wato akwai tazara Allah ta wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku kusanci zina alfahashaci zina alfahashaci wato daga cikin ayyukan alfasha wa sa'a sabila kuma hanyar zina ta yi muni amma a wajen bayanin luwadi sai ubangiji ya ce atatunar rijal innakum latatunar rijal shahwatan min duni nisa atatunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin kaga a cikin wanganar zina fahishatan babu alif da lam amma a wajen maganar luwadi alfahisha atatunal fahisha wannan alif da lam din take nuna girman abu wato duk sanda aka sa alif da lam to yana nuna cewa wannan alfasha din ta kai matuka ga alfasha wato ba alfasha ce daga cikin alfasha ba kamar fahishatan ay alfasha min alfawahish amma wannan alfahisha kamar ka ce babu wata alfasha da ta kai wannan kamar ka duga wani mutum wanda ya birge ka kace antar rajul wato kai ne mutum abinda kake nufi da kai ne mutum ana kai ne kake da kamala irin ta mutane kake da cika da mutunci irin da mutane to wannan alif da lam a kaidar larabci tana nuna kamalar abu cikarsa don haka ubangiji ne ya tashi sifanta luwadi sai ya ce alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin kaga min alalamin kalmar alalamin tana nufin duk wata halitta wato duk wata halitta da Allah ya taba yi a doran kasa ba a taba samun mai wannan laifi ba sai ku daga kanku aka fara samun ku ne kuka fara sunnanta wannan sunna din sai ya ce atatunar rijala shahwatan min duni nisa wato yana nuna cewa a dabi'a ma bai kamata ba bal antum qaumun musrifun ubangiji ya sifanta su da israfi ta ce ku mu mutane ne wanda kuka wuce iyaka wajen zalunci kuka wuce iyaka wajen barna kuka wuce iyaka wajen ta'addanci ubangiji ya sifanta su da musrifun ya sifanta su da mujrimun cewa masu manyan laifi ne fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin ubangiji ya sifanta su da cewa fasikai ne innahum kanu qauma sau'in fasiqin waluban atainahu hukman wa ilma wa najjaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith innahum kanu qauma sau'in fasiqin Allah ya ce waɗannan mutane ne miyagu kuma fasikai ubangiji madaukin sarki ya sifanta su da azzalimai inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahliha kanu zalimin za mu halaka mutanen wannan alqarya domin mutanen wannan alqarya azzalimai to ka duba irin sifofi da ubangiji ya abin nan annabi lut alayhi salam ya sifanta su da mufsidun qala rabbin surni ala alqawmi almufsidin ya ubangiji ka taimaka min ka bani nasara akan mutanen nan da suke mabarnata ka duba sifofin da ubangiji ya hada musu musrifuna mujrimuna mufsiduna zalimuna duk sifofin su ne ka duba babu wani laifi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai yin sa har sau uku la'anta bayan la'anta bayan la'anta sai luwadi النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من عمل قوم عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعن الله من عمل عمل قوم لوط الله يزيني البركة الله يزيني وبأيك إلى نمتنا أن نبلوط البركة الله يزيني مسعى البركة الله يزيني مسعى البركة ماذا الله نيك عن دعاء إن ذاك كي كان كه النبي نامك إلى ونا الدعاء كنا توتير كنا تكين الأمر النبي صلى الله عليه وسلم رانقو بك يا ما دعوان إلو ذاك كالليش ka nemi ya yi maka ya cece ka shi yake cewa Allah tsine ma Allah tsine ma Allah tsine ma hasu annabi sallallahu alaihi wasallam annabin rahama ne annabi ne na rahama amma ka duba ga wanda yake irin wannan aiki babu rahama tare da shi ba wanda zai nema masa rahama annabi ba wani laifi da yayi wa tsinuwa sau uku haka sai irin wannan aiki rashi la'ana Allahu man amila amala qaumin sau uku sannan ka duba irin yadda ubangiji madauki sarki ya musu lugudan azaba kala kala babu al'umma da aka hada mata azaba iri kala a lokaci guda irin wannan al'umma. Saboda haka aiki ne da ya kai matuƙa ga muni, ya kai matuƙa ga muni kwarai da gaske. Aiki ne da a cikin dabbobi ma ba a samu shi, a ce an same shi a cikin dan adam da Allah ya ba wa guzurin hankali. Shi yasa malamai ba su yi wata ba akan cewa duk mutumin da aka samu wannan tare da shi hukuncinsa kenan, hukuncin kisa. Har Ibn al-Qayyim yake cewa hukuncin wato laifin mai luwaɗi kusan in ka ɗauke daga kafirci sai nashi, wato da kafirci sai nashi. In muka ce luwaɗi da na mata da na maza da maɗugo da luwaɗi duk tafiye su ɗaya, dukkanin su fita ne daga tsari, daga ɗabi'a, daga yanayi da Ubangiji ya halicci ɗan adam ya daidaita halitta ta kai. Saboda haka duk wanda yake yin wannan aiki laifin da yake laifinsa, wato ya fi zina, ya fi kisan kai, ya fi shan giya, laifinsa ya fi waɗannan. Da a ce mutum ya ba da kansa an yi wannan da shi, gara a kashe shi, gara a kashe shi. Don watakila in an kashe shi bisa gaskiyarsa ya yi shahada, a ranar gobe kiyama kisan da aka yi masa amfanarsa zai yi. Amma wanda ya yarda ake wannan aika-aika da shi, to babu shakka wannan an kashe shi tun a nan, kuma kisa wanda zai bi shi har tashin kiyama. Saboda haka laifi ne wanda yake ba kankani ba. Shi yasa kusan duk al'ummomi ta haɗu akan wato ganin munin wannan laifi, ganin muninsa. To amma abin takaici yanzu wai a duniya su ake ta yi wa kururuwa, wai ana nemo musu haƙƙinsu, wanda zai nuna maka cewa lallai tashin kiyama ya kusa. Yana daga cikin alamomin tashin alkiyama barna irin wannan ta bayyana, zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Mutane ba za a zauna kurum, ba za a zauna lafiya ba, dole sai an jawo wa wasu wato bala'i. Ka duba yanzu yadda a duniya kungiyoyi ake kafawa na kare haƙƙin masu yin wannan aiki. A shekarar 2008 a Masar, lokacin da aka yi ma wasu masu luwaɗi su biyar hukunci, aka yi musu hukunci a wata kotu a Masar. A wannan lokacin ƙungiyoyi suka fito wajen ƙungiya sun kai 117 a 2008 ɗin nan, suna zanga-zanga. Akwai ƙungiyoyin da suke na ma'aikata lafiya ne, da ƙungiyoyin kuma da suke cewa suna haƙƙin bil'adama ne, suna zanga-zanga akan an yanke ma wasu hukuncin ɗauri a kurkuku, hukuncin ɗauri shekara 5-5 saboda an samu da su da wannan laifi. Ƙungiya 117 suka fito suna zanga-zanga. Me ake nufi? Cewa waɗannan suna da haƙƙi sama da na kowa, suna da haƙƙi sama da haƙƙin wanda yake neman abincin da zai ci ya rasa, sama da haƙƙin wanda yake neman gwamnati ta yi masa adalci ya kasa samu, yana neman kyakkyawan karatu, ƴaƴansa su yi kyakkyawan ilimi, yana neman ƴaƴansa, wato yana neman shi da kansa da ƴaƴansa su samu kyakkyawan kulawa ta lafiya, abincin da zai ci yana masa wahala, ba a samu ƙungiya 117 sun fito sun yi zanga-zanga akan cewa wannan talakan ya kamata a duba haƙƙinsa ba. Sai wasu yara ɓata gari guda 5 saboda an masu hukuncin ɗaurin shekara 5 aka samu da ma'aikata lafiya da ƙungiyoyin haƙƙin bil'adama. Kuma abin ƙara tarwatsuwa yake a duk duniya, ba wai a wajenmu kaɗai ba, a duk duniya. Ba da daɗewa ba aka yi wani bincike akan ɗalibai 200,000 a jami'ar Sarki Abdulaziz ta Jidda, ɗalibai maza, ɗalibai 200,000, amma sai da aka samu 12% nasu duk ƴan luwaɗi, 12% wajen 480 cikin ɗalibai 200,000 kawai, wanda zai nuna maka abin ana ta bashi ƙaimi, ana ta ƙoƙarin nuna cewa wannan abu ya zama normal, kada a ɗauka wani laifi. Kuma wannan nisbar, wannan alƙalamin lissafin su a nan kaɗan ne in ka kwatanta shi da sauran ƙasashen Larabawa. Yanzu ƙasar Lebanon nan a Beirut, wato da wata jarida ta yi hira da wani dalibi dan jami'a, wata jarida da ake kira Daily Star ta yi hira da wani dalibi dan jami'a akan wadan masu irin wannan. Yace shi a jami'ar su yana da tabbaci, yana da yakini 70% na daliban jami'ar da Elwadi mazan su da matan su. To kaga na Saudiya ma kadan ne 70%, yace shi yana da tabbacin wannan. A Iraki bayan rushewar gwamnatin Saddam, akwai sanda da New York Times suka buga a jarida, wani ya rubutu ana fadar irin alfano da mutanen Iraki suka samu a dalilin wannan yakin da Bush ya kai na kawar da gwamnatin. Alfanon da suka samu yanzu sun samu yanci, dan ana cewa yanzu masu harkar luwadi suna fitowa fini ba koyi suke abin su ba. Wai yana fadar irin alfanon da wannan harahare ko wannan yaki ya kai wa mutanen Iraki Baghdad. Akwai sanda sai da suka kashe yara wajen da yara da maza sun kashe wajen mutum 25 saboda an same su da wannan laifi, saboda babu gwamnati an same su da irin wannan laifi. Gashi nan sun yadu suna amfani da kafofin abin nan, kafofin watsa labarai da internet da sauransu, suna kafa kungiyoyi waɗanda za su goyi bayan wannan abin. Yanzu a Lebanon kungiya nawa ake da ita wanda ta kare masu yin wannan aikin ne, masu wannan aika-aika, kungiya ce ta kare su kawai da aka kafa. Ga tarurruka da Majalisar Ɗinkin Duniya take ta yi na samarwa da mata ƴanci, a wanda ta yi na Beijing na 1995, a wannan lokacin da suka yi wannan taron mace 7,000 ne suka fito suka yi zanga-zanga cewa a ba su damar, a ba su ƴancin su su yi aure tsakaninsu. Mace 7,000 suna neman ƴancinsu, suna neman haƙƙinsu. Saboda haka ƙasashen Turai sun buɗe ƙofofinsu, duk wanda aka takurawa ya zo ya yi hijira, ya yi ƙaura, ya dawo ƙasarsu, za su bashi mafakar siyasa, saboda an takura mishi, an hana shi sakewa, ko an hana ta sakewa. To kusan abin suke so gaba ɗaya su dagula rayuwar duniyar gaba ɗaya, tunda su sun lalace waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a, kawai a haɗu a yi mutuwar kasko. Lokacin da ake irin wannan tarurruka a Majalisar Ɗinkin Duniya, akwai lokacin da wani wakili daga ƙasar Malaysia ya fito ya gaya wa su kurawan a gaban gidansu, ya ce so kuke yi yadda kuɗin nan kowa bai da tabbas akan cewa ubansa da yake biya ran shi ne ubansa, haka kuke so ba mu zama? A ƙasashensu abin ya kai ta yadda in kaga mutum sai dai kawai kaga kamanni kamar Bush da Bush. To wannan sai ka ce eh ubansa ne, hon ba haka ba, to akwai shakka. To yace ku mu ma haka kuke so rayuwarmu ta koma? To su tunda sun lalace, sun tattara addini sun matsar da shi, dan ko addinin da suke bi ai bai yarda da wannan ba, addinin da yarda da wannan ba, ma tunda sun take addinin bara kuma su sun lalace, to kowa ma sai ya lalace, bala'in da ake ci kowa ma ya shafe shi. Don haka a ƙasarmu ɗin nan yanzu kuke ganin abun kullun ƙara haɓaka yake, kuma da wasu mutane da ake ganin kamar manya ne amma manyan banza su suke ɗaurewa abin gindi a jami'o'i, ɗalibai maza da mata an lalace, har ma an daina yin abin a ɓoye. Ka duba in kuna tuna watannin baya zan ci, har hira aka yi da wata yarinya da wata wai mata da miji ce sun yi aure, ɗaya ce miji ɗaya mata, mijin ta biya sadaki 2,500. A nan Jigawa aka yi abin ba da nisa ba, aka kama su aka yi musu bulala, wanda ya fi ƙarfin ana maganar lugudan wuta, kana maganar bulala. To shi ya sa Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya yi musu irin wannan, ya ce inna fi zalika la ayatin, a cikin duk abin nan da ya gabata tun daga zuwan mala'iku gidan Annabi Ibrahim don su karrama shi, su sauka a gidansa a matsayin baƙi, wanda wannan ya zama karramawa ga Annabi Ibrahim da bisharar da suka yi masa na cewa zai samu da Ishaq da majika da Ishaq da jika ma Yaqub da kuma sanar da shi da suka yi na cewa za su zo su halaka mutanen Annabi Lut. Ka duba Annabi Ibrahim lokacin da yake neman alfarma da Allah a kyale su. Ka duba mai mala'iku suka ce masa ya Ibrahimu a'rid an hadha innahu qad ja'a amru rabbik wa innahum atihim 'adabun ghayru mardud. Ya Ibrahim ka fita daga wannan magana. Wato magana ce ba karama ba. Allah ya riga ya yanke hukunci kuma azaba ce da babu wanda isa ya ture ta. Ta zo ga dangadan sai ta sauka. Khalilur Rahman. Badadayin Allah yana neman a dan saurara musu ko za su tuba. Amma Allah bai saurari abin da ɗansa ba sai da aka je aka halaka su. To Ubangiji yake cewa cikin waɗannan abubuwa duk da suka gabata tun daga saukar baki mala'iku gida Annabi Ibrahim da bisharar da suka yi masa shi da matarsa da cewa zai samu ɗa har da majika sannan kuma da sanar da shi za su halaka mutanen Annabi Lut sannan da tsirar da Annabi Lut da aka yi duk waɗannan ayoyi ne lilmutawassimin ga masu tunani na tantance abubuwa waɗanda suna yi waɗanda suna tsara suna duban bakin gatari kamar da Bahaushe yake cewa sannan kuma komai suke yi suna tuna me zai faru nan gaba ba kawai abu suke yi gaba gadi ba dan at-tawassum shine at-ta'ammulu fi sima wato ka rika duba abu kana duba alamarsa kana duba zahirinsa dan ka gane badanin sa shi ake kira at-tawassum ba wai kawai tunani bane haka a tunani ne tare da duba za alamomin da suke zahiri shine ma'anar tawassul din daga sima ne ka duba alamomin da suke zahiri dan ka gane badanin abu shi ake kira firasa ana kiransa firasa da larabci firasa shine mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi iya ya fahimci abu daga wasu alamomi da zai gani na zahiri sai ya gano kenan a karkashin kasa akwai abu kaza firasa iri ce akwai firasar da take rabbaniya ce daga Allah take ubangiji shike baka gurgudan imaninka da gaskiyarka da alakarka da ubangiji dai da ka tsantsace zuciyarka gurgudan yadda ubangiji zai jefa maka wannan haske a zuciyarka wani malami da yake kira Abu Shuja'il Kirmani yana cewa duk wanda ya kame idansa daga ganin haram sannan ya kame sha'awarsa daga aukawa haram to ubangiji madaukakin sarki kuma zai jefa wani haske a cikin zuciyarsa da zai rika bambance tsakanin ƙarya da gaskiya ya rika bambance abubuwa da su ya ayyuhal ladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wannan shine furqan ya baka wani haske saboda ka rufe idanka baka kallon abinda Allah ya haramta to a dalilin haka kuma sai ubangiji ya ƙara bude basirarka ghadatta basaraka fa fataha Allahu basiratuka ka linza idanka ka daina neman kallon haram ka daina cin haram ka daina neman haram ka nemi kusancin Allah ka karfafa alaƙarka da ubangijinka to shi kuma ubangiji maimakon wannan sai ya jefa haske a zuciyarka aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kaman mathalu fi adh-dhulumati laysa bi-kharijin minha haka ubangiji yake aikin sa haka gurgudan yadda alakarka take da gaskiya gurgudan yadda firasarka shi yasa kaga sayyidina Umar yana da irin wannan firasa da tashi firasa ce ta daga ubangiji kana yace mata ilhama kana yace mata tahdis kana yace masa firasa ya hararo abu cewa yi kaza shine daidai kuma ubangiji ya tabbatar da abin haka yake daidai ne ba dan kuma ta hanyar wannan firasa kuma wani abu ne da ana samu tare da mumini ko da yaushe in zaka kyautata alakarka da ubangiji zai jefa maka kuma wannan hasken a zuciyarka sai ka rika gane abubuwa ka iya tantance gaskiya ta hanyar zahirin abu da kake gani a cikin sahabbai akwai wannan da yawa a cikin tabi'a akwai wannan da yawa akwai Muawiyah ibn Iyas yana daga cikin waɗanda suke da irin wannan firasa din wato da zarar ya kalli abu zai iya abin nan akwai wani mutum ya zo sai shi Muawiyah ibn Iyas tabi'i ne sai yake cewa mutumin nan baƙo ne kuma daga garin Wasu yake kuma yana neman wani bawansa da ya bace suka yi mamaki akai ka san shi ne ka san labarin sa yace a'a yace wasu alamomi na gani tare da shi na gane na farko na ga in yana tafiya yana kalle kalle alamar bako ne ba dan gari bane zaka duk dan abu in ya gani so yake ga me wannan me ake dan kuma menene yace wannan waiwayo da yake ya kalle ne ya kalle ne na gane cewa ba dan gari bane bako ne sannan a jikin kayansa tufafinsa akwai jakkura kurar ƙasa ce wanda a wasu suke da irin wannan kurar na ganta duk a jikinsa sai na gane da garin yake sannan kuma bayan haka na ga in yana tafiya in ya ga mutum cikin kamala da shiga ta mutunci bai damuwa da shi sannan kuma in ya gani shi cikin wata kama a ce haka shiga haka bilingi tsatsa haka to sai ya tsaya ya ta kallon shi sai na gane cewa bawansa ne ya bace yake neman sa sannan a cikin abin da ya faɗa yace kuma malamin yara ne kanana yace saboda na ga duk inda ya zo ya ga yara sai ya gaishe su amma in manya ne sai ya wuce abinsa sai na gane cewa ya shaku da yara to wannan ita ce firasa ka duk wasu alamomi na zahiri sai ka abin nan akwai firasar da karantar ta ake ilimi ce karantar ta ake akwai littattafai da suke nuna maka cewa in ka ga mai sifa kaza to da wuya ka same shi ba kaza ba ne in ka ga mutum da ɗan kansa ɗan muntu ƙaramin kai ba irin na mutane kansa ƙarami to da wuya ka samu yana da cikakken hankali sai ka same shi yana da ɗan gigil haka ba ce in ka ga mutum kansa babba to yana da kwakwalwa in ka ga mutum mai kai babba da fadin kafadu da fadin kirji to yana da juriya yana da juriya da hakuri da haɗe abubuwa in ka ga mutum a motsi kafadunsa don a mummatsi to kuma bai da juriya bai da hakuri in ka ga ɗan kurkushi dan kurkushin mu to zuciya ne da shi to wannan alamomi ne ba wai koyaushe aka same su dole a samu mutum haka ba idan ka shiga cikin masu wani yana da ɗabi'u masu kyau in ya shiga cikin wanda suke marasa ɗabi'u masu kyau za su iya canza shi saboda yana da sifofin da ya kamata ya zama mai ɗabi'a mai kyau kuma sai ya zama mugu wani kuma yana da sifa wadda ba mai tawa mai wasu halaye kuma in ya shiga cikin masu kyawawan halaye sai su canza shi saboda ba ko da yaushe ake hukunci da wannan ba kanka ga ɗan da kurkushi ka ce an gane ko saboda abin na iya canzawa ba a hukunci da wannan ko da yaushe Imamu Shafi'i yana daga cikin waɗanda suke da wannan ilimin sosai dan a farkon neman ilimin sa ma kusan banda karanta littafin firasa ba abin da yake ya fita Yaman don ya je ya samu littafin firasa ya karanta ya je ya tara ya taho kamar yadda Ibn Abi Hatim ya rubuta a cikin littafin sa Manaqibu Shafi'i a almajirin Imamu Shafi'i yake ba da labarin Al-Humaidi Abdullahi bin Zubair Al-Humaidi yake cewa Imamu Shafi'i yana gaya musu yace bayan ya je ya tattaro littafin firasa ya yiwo kayansu ya karance su ya taho hanya zai dawo garinsu musan mutuwan makka ne ya baro Yaman to sai ya zo wani guri haka sai yake neman masauki sai ya ga wani mutum a tsugune a kofar gidansa ya lulluba ya dubi mutumin nan idansa jajawur gashi shagiri gashi ya faɗi wasu siffofi guda uku shagiri mara gemu wanda ba wai askewaye ba shi haka Allah ya yi shi baya sannan ga idan shi jajawur ga kanshi ƙato to yana kalle shi waɗannan siffofi a yadda ya karanta a littafansa duk mutumin da ya haɗa waɗannan siffofi lokaci guda to da wuya ka same shi ba mugu ba da wuya ka same shi mutum ne mai karamci mai son jama'a amma gashi shi ya ci karo da shi sai ya ce zan samu gurin masauki wato zan samu ɗakin kwana sai ya ce za ka samu sai ya ɗauke shi ya kai shi gidansa ya kawo masa abinci ya ci ya kawo dokinsa abinci ya kawo masa turare, ya kawo masa shimfiɗa, ya kawo masa bargo. Imam Shafi'i ya ce kai, ya haka kuma gashi ya hada sifofin da ya kamata ya mugunta, kuma gashi mutum karimi haka. Ya ce sai na kwana ina tunanin littafan nan kuna su zan yi, zubar da su zan yi, saboda za su in zalunci mutum haka ga abin nan. Shikenan safiya ta yi, ya tashi ya ce wa yaransa dora siddi akan abin hawa mu tafi. Ya dora siddi suka fito, mutum yana kofar gida. Imam Shafi'i ya ce na gode, kuma ga adireshi na, idan ka je Makka ka je wani guri da ake kira Zutuwa a cikin garin Makka, ka tambaya ina ne gidan Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, irin kai ma in ka zo Makka goma ta arziki. Da ya gaya masa haka, sai mutumin nan ya dube shi ya ce ni bawan ubanka ne. Ya ce a me kuma ya kawo wannan? Ya ce kana bi na bashi ne. Ya ce ba na binka bashi, kuma kai ba bawan ubana ba ne. Ya ce to ka gaya min wahalar da na sha jiya, ina kuɗin? Ya ce wahalar da ka sha jiya? Ya ce eh, ina kuɗin? Ya ce ba na so maka abinci ba, dirhami biyu na so, na so maka miya ta kaza, na so maka turare na dirhami uku, na so wa dabbarka abinci na dirhami biyu, na kawo na ɗauko maka hayar bargo da shimfiɗa dirhami biyu. Ka biya. Imam Shafi'i ya duba shi, to ya ce wa yaro bashi kuɗinsa? Ya bashi kuɗinsa. Ya ce to akwai wani saura, akwai wani abu da ya rage? Ya ce eh. Ya ce inda ka kwana kyauta na baka, na matsa wa kaina, na takura kanka, kai kuma na yalwata maka, saboda ka sai ka biya kuɗin haya. Ya ce a biya shi. Aka biya shi. Ya ce to da saura? Ya ce tafi akhzakallah ma ra'aytu rajulan sharran qattu minka. Ya kuma zagi Imam Shafi'i, ya ce tafi mutumin banza, ni ban taba ga mugun mutum irin ka ba. Imam Shafi'i ya ce to tun daga nan naga ya kamata in ci gaba da rungume littafai na. To wannan ita ce firasa. Ibn Taymiyyah yana daga cikin mutane masu firasa. In mun ce za mu yi ta baku labarin firasar abin nan, abu ne yana da yawa. Akwai wacce ake karanta, sai dai ba kowace kuma za ka karanta abu ba kuma ka ɗabbaka shi akan mutane, don akwai kuskure akwai daidai, akwai inda za ka yi kuskure, akwai inda za ka yi daidai. Musamman ɗabi'un mutane na canzawa saboda cakuɗuwa da masu mutanen kirki. Wani in ka dubi halittarsa sai ga kamar ya kamata ya zama, wato kaga mutum idansa jajawur ƙato mugu, wato abin nan ƙato baƙi jaja, idansa jajawur gabjeje, sai ka ce wani ba zai tausayi ba. Kuma sai ka gan shi watakila ya fi kowa tausayi, ya fi matarka tausayi, saboda ya shiga cikin masu tausayi. Wannan ya sa ya can ɗabi'arsa yadda kake ganin halittarsa, ka ga idansa kamar wuta, amma kuma baya burbushi, kuma sannan ka gan shi mai tausayi. To duk ana samun wannan, saboda haka ita firasa riyadiyya wacce koyanta ake yi, ba a cewa za a aiki da ita ko da yaushe. Idan za ka ɗauki abin nan za ka yi taka tsantsan ne kawai, ba da ita za ka yi aiki ko da yaushe ba, za ka yi taka tsantsan. To wannan shi ne lil mutawassimin da Allah ya faɗa. Al mutawassimin da yawa daga cikin malamai sun fassara shi da cewa ana nufin lil mutafarrisi, ga masu firasa. Allah ya ce wa innaha labi sabilin muqim, kuma lalle innaha, lalle shi wa ita wannan garin, labi sabilin muqim, tana a wani gwadabe tabbatacce, wato hanya tabbatacciyar hanya da mutanen Makka suke bi ta gurin, wato domin abin ya faru ne a cikin Falastin, wato a cikin Sham, a ƙasar da yanzu ake kira Urdun, ƙasar Jordan. Har yanzu a cikin ƙasar akwai wani teku da ake kira Dead Sea. An ce gurin da aka ɓaɓɓako, ƙasar da aka ɓaɓɓako ne aka yi sama da su. Wannan gurin shi ne ruwa ya kuma taru a ciki, ya zama kumataccen ruwa ne, ba ya da wani amfani, ba wani abu mai rai da yake rayuwa a cikin wannan ruwan. Har yanzu shi yasa ma dalilin da sa ake kiran shi Al-Bahrul Mayyit, wato mataccen teku. Ba za a sha ba, ba za a yi amfani da shi wanke-wanke ba, ba za a yi wanki da shi ba, ba za a shayar da dabbobi da shi, ba za a shayar da shuke-shuke da shi ba, ba za a kama kifi a cikinsa ba. duk wani abu da ka sani ana amfani da ruwa ko a samo shi a cikin ruwa shi babu, wanda duk yana nuna maka duba kuba ce da aka yi ta shekaru dubullai baya, amma gashi har yanzu tasirin ta yana gurin. To hanya ce ta ƙarshe duk sanda za su je fatauci Sham ko suka je za su dawo suna bi ta wannan gurin, kuma ko yanzu ka tafi Jordan zaka je ka ziyarci gurin yana nan shine wa inna hala bisabilin muqim, shi yasa Allah ya ce wa ma hiya minal zalimin biba'id, wannan alƙaryar ba nesa take da azzaliman nan ba, ana rufin Qurayshawa ko da kuke yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam rufin kunya kuke kokarin ku faɗa da gaskiya, ai ba nesa yadda aka halaka mutanen Annabi Lut ba nesa yake da ku ba. Ubangiji ce inna fi zalika la ayatan lil mu'minin, kuma a cikin wannan akwai aya lil mu'minin, ga mu'minai, wato kaga a kenan al mutawassimin din can sune al mu'minin, wato kaga anan ashe ana magana firasa ce ta imani, wacce saboda gaskiyar ka da imanin ka zaka same ta. Ita firasar imani ta sha bambam da firasar da zaka karanta ta a littattafai ko kuma ka je saboda kwarewa da gogewa da gogayya ta rayuwa ka santa. A firasar imani wani haske ne Ubangiji yake jefawa a zuciyar mu'mini, kuma yana ganin shi kamar yankan wuka, wato yaqini yake jinsa. Ibn Taymiyyah sai da ya ba da labari tun shekara ta 999 cewa tatar za su kawo hari kasarsa Dimashq, sai da ya faɗi wannan yadda Ibn al-Qayyim yake cewa ni ya faɗa naji. Sannan kuma a shekara ta 702 lokacin suna shiryawa za su fito, sai da ya tsaya gaban jama'a ya ce in sun fito muka kara da su za mu yi nasara, don a wannan lokacin an tara malamai, su shugabanni sun tara malamai, sun shi malami ba a kiransa sai bala'i ya taso. Wa idha takunu karihatun ud'a biha wa idha yuhasul haythu yud'a al-jundub, ce in yaki ya taso sai a kira ni a bani makami ku ta yaki, amma akai kayan dadi sai a kira jundubu, ce kai jundubu sai a kyale. To irin wannan ne su malamai sai bala'i ya tattara su a ce ku yi addu'a, amma lokacin da ake morewa su ba za a kira su a more da su ba, in ana raba kwangila su ba za a ba su ba, in ana raba rijiyar bai su ba za a ba su ba, ai su zuhadu ne, su masu gudun duniya ne, amma in bala'i ya dirka ko kasa sai ga an kira su an zo ana mutum da su. To yanzu ya za a yi, yanzu ya za a yi, ku yi proposal a ba ku kuɗi ku tafi umara ku yi addu'a. Saboda haka aka tara malamai aka ce su yi addu'a. Ibn Taymiyyah ya ce ba addu'a za a yi ba, tashi za a yi damarar jihadi, ya za a yi kasar mu tana cikin hadari kawai a ce wai Annabi kwanta a gida ya addu'a, ai a cikin filin daga ya addu'a, ya ce ku tashi mu fita su zo mu buga da su a ga wanda zai nasara, ni ina mu ba ku yaqini za ku yi nasara. A tarihin tatar an ga yadda suke cin kasa, yadda suke kashe mutane ba ji ba gani, an ga an kara da su a kasashe da dama, sun kai mutane sun jigata mutane sun kashe mutane, amma Ibn Taymiyyah ya rona cewa za mu yi nasara. Ibn al-Qayyim yace rantsuwa 70 yayi a lokacin, sai da ya rantsi da Allah har sau 70 ana cewa kace insha Allah ci insha Allah tahqiqan la ta'liqan, dan ina da tabbaci nake cewa insha Allah ba dan ina da shakka ba. Kuma da aka zo aka buga din sai gashi musulmi su suka yi nasara. To kaga wannan ita ce firasa, ka hango wani abu kafin faruwarsa, kuma ka hango ka gano saboda wasu alamomi cewa abin nan in ya faru ga yadda zai kasance. To duk mutumin da Allah ya bashi wato imani, ya bashi ilimi, ya bashi basira, ya bashi shiga cikin jama'a, zaka ga mu yana da wannan baya wato abinda ake cewa kundumbala da taran aradu da ka, yana duba cewa menene ya kamata yayi, meye bai kamata yayi ba, ba kawai ya rika ido rufe ba, yayi ta shiga gurin da ya san cewa akwai halaka a ciki, zai iya sani cewa abu kaza in an yi da nasara abu kaza a tsaya a duba kada a yi gaggawa. Wannan duk yana daga cikin firasa, yana daga cikin abinda malaman farko da shugabannin farko suka siffantu da shi, abinda yanzu aka rasa. Saboda haka zaka ga ana taran aladu da ka haka kawai, kuma daga baya a zo ana ta buya, Allah ya kiyashe mu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin.